A jamhuriyar Nijar kuma makwabciyar Najeriya, sabuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu na shirin kaddamar da matakin rusau a wasu unguwannin da ke bayan garin Yamai, waɗanda ta ce an gina su ne ba da izini ba kuma ba bisa ka'ida ba. A yayin da ita kuma kungiyar dilalan hilaye ta ce da sake kuma ba za ta sabu ba. Ga wakilin murya Amurka Sulemu Mani Barma da cikakken rahoto daga Yamai, babban birnin kasar jamhuriyar Nijar.
A yayin zagayen da wata tawagar ministocin kasar ta Nijar ta gudanar a kewayen birnin Yamai ne, gwamnatin ta ce ta gano wasu dimbin gidaje da aka gina ba akan ka'ida ba, kasancewarsu akan filayen da ma'aikanta suka keɓe domin bukatun al'umma. Saboda haka hukumomin na Nijar suka ce za su ɗauki matakan da suka haɗa da korar waɗanda aka tabbatar da sun sayi filayen da ainihinsu mallakar gwamnati ne. Kasim Mamman Mokhtar shine ministan ayyukan bunƙasa birane a ƙasar Nijar.
Tare da wa'annan ministori mu diba mu ga yanda haraka wurare na gwamnati, musamman wurare wannan Century Vert da kingin ma wasu wurare wa'anda kamar mutane suka yi gini ba kan ka'ida ba koko suka ɗoka, tunda wannan wurare ne ake keɓewa don su umhani al'umma, ko don a yi lakwal, ko don a yi maka wurin likita, ko don a yi wurin wasa na yara, ko don a yi wurare wa'anda za su kare muhalli basa kan gurɓacewa shi. Kenan ba wani wanda ke da izinin ya ba da izini a wani ya zo ya zamana, tunda abu ne na ƙasa, dokokin ƙasa sun kare shi. Yau gwamnati insha Allah ba cikin rauni ba za ta tsara wannan harka abinda ta shahihi mahalli.
Sai dai kungiyar Spin ta masu dillancin gidaje da filayen gini ta ce ba za ta sabu ba, kamar yadda za a ji daga bakin Hajiya Zainabu Madam Bubakar, mai kula da watsa labarai a kungiyar Spin.
Ayyukan da ake yi bisa ka'ida ne an ka yi shi, ministrorin da suka wanda ya canje su suka ba da izini, shi ake ce ma arete ministerial, suka ba wa'annan mutane izini su je su yi ayyukansu. Wuraren da ruwa da wuta da mutane kowa na nan ana gine-gine, kuma ana mutane ma sun shiga gidajensu, ya koma gidaje na kwana kenan akwai mutane ga wurin, kuma a ce a halau a tadda su. Tun da shekarun baya mun gani an yi ba a ce komi ba, kenan shi ma in ya zo sai ya yi nashi ba a ce komi ba, kun san wannan bai da kyau cikin ƙasa. Yalla rashin sani ne, kuma ya shiga sabo, ya kamata ya kira kowa abokan aiki da sandika da technician. Yo, su technician din shi na minister aiki mai suke yi, ai duka aretar da an ka bada da hannunsu a ciki, tunda sai technician ya bada akor sannan minister ke sunya arete.
Sakamakon bunƙasar manyan birane a shekarun baya-bayan nan a jamhuriyar Nijar, harkar filayen gini na zaman abin da ke haddasa rigingimu tsakanin ma'aikanta da dilalai, ko kuma wani lokacin tsakanin hukumomi da manoman da aka sayar da gonakinsu, ko tsakanin hukumomi da makiyaya saboda dalilai na cinye burtali ko filayen kiwo, yayin da a ɗaya ɓangare gidajen haya kan ƙara tsada a kowace safiya ta Allah. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kai ga ka gidan haya, waccan ga ta gidan haya.
To, kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu haka agogonmu ke nuna ƙarfe 11:18 na sahe, wato 4:18 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi. Ma saurare, yanzu kuma sai ku gyara zama ga shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar da tambayar Usaini Dangote Karasuwa kan kokuwar Turawa ta wrestling. Za a kuma ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar Babangida garin Umar Sabuwa jihar Maradi kan tarihin Goburawa da alakarsu da Katsinawa. Bari mu fara da ragowar amsar tambaya kan ko shin gaskiya ce kokuwar Turawan nan ta wrestling ko kuma ta dabara ake ma masu kallo. Idan mai tambaya Malam Usaini Dangote na saurare, ga ƙarshen amsar ka daga bakin editan wasanni na sashen Hausa Aliyu Mustafan Sakkwato wanda yace
mutane da suke kudi cikin wannan harka din duk harka kudi ce saboda haka dole sai an kirkiro wani hali wanda zai sa mutane za su jira su ga cewa da wani da wani ai ba sa ga
amma Alhaji wajen shi wannan wasa zaka ga da alamar dai wasu sun fosun su samun kudi shin idan tsari ake mutun kenan zai yadda a nuna cewa ɗaya daga cikin su yafi ƙwarewa kullun a rinka cin shi a wannan wasa kuma a fishi kuɗi kana ganin haka zai yi koko dai akwai dai ta bayan fage da ake saka mutum
ai bari in baka misali kamar makaɗa ne yanzu kaga ai ba kowane makaɗi zaka hada da Michael Jackson ba al misali ko wannan da yarar su kwanan nan Prince ko kuma su James Brown ko a irin a Najeriya da su Ali Nuhu ai kowa yana hawa har ya kai wani matsayi wanda zai zama wani tauraro ne shi a cikin wannan harka din girmanka da kimar da kake da ita a wannan wasa din zai sa mutane su so su kalle ka su ganka su jira ka kuma idan aka ce irin wannan gogaggen dan kokowa zai zo yi kokowa da wani a wata rana kamar kwallon ya ce za a yi da Manchester United da Arsenal ko da wata kungiya can da aka san sanannu ne ko da Barcelona ko da wani ai kaga da mutane suke dauka abin da gaskin ko to amma kwalle daban kokowa daban kokowa abu ce da ake tsakanin mutum ɗaya wani lokaci aka yi mutane ma da rukunonin mutane kamar uku nan uku can da shauransu amma wallahi ina ga maka Ibrahim tsari ne ake za a shirya komi tsatsaf kafin a fito filin wasan
to tunda ike ka tabo kokowar gargajiya tamu kenan shin ya zaka kwatanta kokowar gargajiya ta Bahaushe da kuma wrestling ko kokowar shi Bature wacce ce tafi zama zahiri
a kasan mu kokowar mu gargajiya an fi alaka da malamai da karhuna da layu da wane ne ko idan ka dake mutum idan al misali aka ga yafi ka jiki za a ce ai layun ka ne ba ma karfin ka bane idan jikin ku ɗaya ne za a ce wani akwai wani karfi ka gane na ɗaya ke na biyu tamu a bainar jama'a ake yin ta cikin ƙasa ake yin ta a fili ake yin ta kuma ta gargajiya ce tun kafin a ita turawa na ake yin irin wannan din na uku ana yin ta yadda idan faɗa ya kaure tsakanin mutane a kasuwa haka za a yi abin nan amma Bature yana da ilimi na zamani yana amfani da computer yana amfani da television ya jujjuya kara ma abin haske da ya sa wani kade kade duk dai don ku kadu a wurin mu ko kirari kake dan dan ko dan kokowa zai fito ya kirari ya ce wani bai isa ba waye waye shine wani sannan na uku tamu ba ta dadewa kamar tasu wato ana daukaka ta ana jaddada ta ana ta rura ta kafin ma ta zo ta faru ka gane ko saboda haka ba ɗaya bane ko matsala zaratin abubuwa
wato kenan Alhaji a kokowar mu ta gargajiya idan ka ga kato ya dibgi kato dibgar ta gaskiya ce kenan ya ji jiki kenan
a wannan ka ai babu wannan ka ai gaban ka ake yi amma wannan ai galibin mu duk masu kallon wannan kokowa ta tura ai a talabijin muke ganin ta ba ma gurin ko shi yasa muke jin ba ka ganin ka a zo a yi ta sai kaga har da mata ma yanzu suna shiga sai kaga an fito kafin ma kwanan wani matan sai bude ma za a yi kokowa za a ce ai rana kaza da wata kaza za a kullun a zo a yi ta talla a yi ta talla a yi ta talla saboda yanzu ne za a sa wannan kokowa a nan America sai ka kira kamfanin television ka biya dala ko 40 ko 60 wani ma akwai wanda zai biya dala 1000 don ya je kujerar shi tana dab da yanda ake biya ta America ba wai dala sifa ba ka gane ko saboda su je su kalli abin nan yan damben mu da yan kokowa mu ai in ba wani ma ya bushe iska ba ya ba su kyauta a cikin filin dambe me suke samu ne a ba samu su yan kokowa mu
wato kenan Alhaji a takaice idan za a ansa tambayar shi malam Dangote Karasuwa da yace wasa ne ko fada a takaice me zaka ce
zan ce mishi wasa ce
wato dai yaudarar mutane ake
ba na so in ce ana daurar domin mutum ya sani ai mutane da sun san cewa ga abin ga yadda nake ga musu sun san haka yake amma suna sha'awar su kamar yadda na ce ma kamar sinema ne yawa kamar sinema ne ka san ba gaskiya bane amma za a zauna
sai kuma babi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin Gobirawa da alakar su da Katsinawa idan mai tambayar na kusa ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna wanda ya ce
asali na biyu yana nuni da cewa su waɗannan mutane Gobirawa mutane ne waɗanda suka taso daga gabas ta tsakiya a tsawon shekara 1000 bayan Annabi Isa kuma mutane ne waɗanda makiyaya ne da yawa daga cikin su akwai kibdawa so daga baya suka bar wannan gari suka koma wani gari da ake kira Gubur shi ma dai kaga magana ta zo daya a yankin Yemen sannan suka je arewacin garin Makka to wani labarin ya nuni da cewa akwai wani sarkin su da ake kira Banaturmi a wannan zamani na zamanin jahiliyar Larabawa wanda shi ba na turmi din nan an nuni da cewa suna daga cikin waɗanda suka musulunta a farko-farkon musulunci amma wannan bayani bai tabbata sosai ba a cikin fannin tarihi bayan sun gama zaman su anan suka sake tafiya suka zauna a ƙasar Misra a ƙarƙashin wani da ake kira Dan Galadima sannan daga baya suka koma suka zauna a ƙasar Khartoum na ƙasar Sudan kenan sannan suka shiga yankin ƙasar Borno bayan sun keta Sahara sannan daga baya suka zo suka kafa garin Asbin a wani wuri da ake kira Goran Rami sannan suka kafa garin Magala shekara wurin 200 da suka wuce bayan zaman su da suka yi a yankin Asbin din to wannan shi yake nuni da asalin gobirawa na biyu amma bisa tarihi abin da yafi tabbata shine tarihin da yake nuna asalin su daga abin da ya shafi daga ƙasar Misra sannan akwai dangantaka dake tsakanin su da Kazinawa wanda mafi yawancin mutane ana alakanta to dangantaka dake tsakanin gobirawa da Kazinawa akan matsayin abin da ya shafi kaman wasanni kawai to magana a tsakanin alaka dake tsakanin gobirawa da Kazinawa ta wuce maganan wasanni tsakanin wayannan mutane guda biyu abu na farko akwai alaka ta rashin zaman lafiya da tawakana tsakanin waɗannan mutane guda biyu akwai alaka kuma ta zaman lafiya da ci gaban arziki da ta gudana tsakanin waɗannan mutane misali abu na farko akwai alaka da take nuni da tashin-tashina da ta faru tsakanin gobirawa da Kazinawa wannan ya faru a lokacin sarki Muhammadu Tsaidarana a lokacin da yake shugabantar wato gobirawa saboda wani yaki da ya faru tsakanin su da Kazinawa a wancan lokaci tarihi ya nuni da cewa an yi kare jini birijini a tsakanin su wasu kuma marubuta sun nuni da cewa gobirawa sun yi galaba akan Kazinawa wasu marubutan kuma da har ila yau sun nuni da cewa Kazinawa sun yi galaba akan gobirawa saboda yakin da aka yi an yi shi ne a cikin birnin Katsina to kuma dai menene dai wannan yana nuni da cewa akwai alaka ta rashin zaman lafiya da taba wakana tsakanin mutanen gobirawa da mutanen Katsinawa a wancan lokaci da ya wuce wanda kuma a wannan lokaci ne yakin har ya kai ga birnin Maradi na ƙasar Niger a wannan lokaci saboda ƙasar da fadi gaba daya sannan akwai alaka ta wato auratayya musamman bayan waɗannan yakuka da suka faru kowa ya nuna jarintarsa saboda haka da tafiya ta tafiya sai zamanto an samu auratayya tsakanin waɗannan mutane kada a manta a baya ne bayanin alaƙar ma da ke tsakanin gobirawa da kuma abin da ya shafi mutanen Zamfara wanda ta kai ga har akwai auratayya har aka kai ga dan da aka samu a tsakani ya zo ya zama sarkin gobir a wannan lokaci kamar yadda muka ambata a baya to sannan akwai alaka ta cin da kayya da kasuwanci saboda akwai cibiyoyi na arziki na kasuwanci a yankunan Katsina da kuma yankunan ƙasar Gobir musamman saboda alakar da ke tsakanin kafuwar garin Gobir da kuma abin da ya shafi alakar jama'ar Gobir da kuma abin da ya shafi mutanen ƙasar Niger da kuma mutanen da ke cikin Sahara saboda haka akwai kayayyakin da suke ɗebowa daga Sahara su zo su aje su a nan ƙasar Gobir sannan kuma mutanen ƙasar Katsina su taso daga Katsina su je su siyo su daga ƙasar Gobir su kawo su ƙasar Katsina su saida sannan akwai mutanen ƙasar Gobir kuma da suke tasowa suke zuwa ƙasar Katsina su sai wayansu kayayyakin su koma da su ƙasar Gobir su saida sannan mutanen ƙasar Niger kuma idan sun shigo suka wuto har Katsina su ma su cinikayya su akwai alaka na kasuwanci da mutuntaka a tsakanin waɗannan mutane da dama
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu sabbin tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Aliyu Mustafan Sakkwato da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa kasance lafiya lau
to dama ai an ce Najeriya da Niger daidai suke da kuma wannan muka ka karshen shirin namu saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba da fatan za a gafarce mu yanzu a madadin kowa da kowa musamman Caleb Getachew da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Justin da Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto labaran duniya ni Halima Jumroke sallama da ku sai an jima da daddare da izinin Allah mu sake haduwa da ku a huta lafiya